sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 14 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece kuce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga fursunoni sama da 150 ciki har da wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da aka same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Lamarin da ya sa wasu ke nuna shakku kan yaki da matsalar cin hanci da rashawa. Sai dai a gefe guda kuma fadar shugaban kasar ta kare wannan mataki da ta dauka. Muna kuma dauke da rahoto na musamman da labarin wasanni. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen kasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye kasar su a watan Fabrairu. Musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya fada wa al'ummar kasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin kokarin da suka yi duba da cewa sun kwashe kwana 50 karkashin mamayar Russia. Alhali hukumar Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A Najeriya, ‘yan bindiga sun sako ɗaliban da suka sace a daren ranar Laraba a kwalejin kimiyya da fasahar lafiya da ke garin Tsafe a jihar Zamfara. Wakilin mu Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Da marisan jiya ne su waɗannan ɗalibai ‘yan bindigan da suke riƙe da su suka yi garkuwa da su suka sako su. Kuma bisa ga al'ada kai tsaye dai aka wuce da su ya zuwa fadar mai martaba sarkin Tsafe, inda nan da nan aka kai su asibiti domin samun kulawa kamar dai yadda na samu labari. To a yau din nan ne dai na sami zantawa da shi shugaban kwalejin Yusuf Idris Maradun don samun ƙarin bayani.
Kamar da ka ji din haka, Allah ya tsira wannan yara sun dawo, kuma tun a jiya muna da mutum da su asibiti an yi musu binciken da ya kamata. Sannan sun kwana a hannun fahiya ta yi saboda duba da cewa su iyayen sun zabo da cewa su koma da su gida ko ɗan uwansu su gani. Domin bi hanyoyin hukuma domin an ce ɗaliban makaranta ne aka ɗauka. Ya haka mun nemi izini. Hukumomi sun ba mu dama, sannan mun je gidan ibiya mun ka sallami yaran da muka ba shi su ga iyayensu da koshin lafiya. Suma kuma sauran gidajen da suke zaune, mai wanda kwamiti namu ya regulate ya duba wanda suka saba su koma inda muka hana su, kuma mun tsara yadda za mu yi da su don gudun sake afko irin wannan.
Na kuma zan tada biyu daga cikin waɗannan ɗalibai. In ji shin yaya al'amarin ya faru?
Sunana Aisha Muhammad. Gaskiya ba zan iya cakon ba dai, amma dai mun gode Allah tun da dai mun fito lafiya. Na gode Allah.
Sunana Maimunatu Muhammad Maska. Gaskiya to ni dai ban san abin da ya faru ba, kawai dai muna kwance ne da daddare sai muka juyo motsi. Alaman ana bubuɗe kofa, to daga nan bamu ƙara sanin abin da ya faru ba sai dai muka gansu sun shigo cikin ɗakin mu suka ce mu wuce mu tafi. Basu yi mana komai ba, babu abin da suka yi mana. Gaskiya ina godiya ga Allah, ina gode mishi, kuma ina gode ma iyayena da kuma magabatana malamaina, ina gode musu Allah saka musu da alkhairi.
Mahaifiya ɗaya daga cikinsu ita ma ta bayyana godiya ga Allah da kuma duk yadda aka yi waɗannan yara aka samu tsirar da su.
Sunana Hajji Amina Abbas. Ina godiya Allah ya hido mu musu. Muna godiya ga Allah yadda suka haɗa hannunsu lafiya fa fito lafiya. Godiyar mu ga Allah. Sannan kuma wanda duk ya sa hannu ya taimaka ya bada gudunmuwa game da hitowar su, mu mun gode mashi, Allah ya biya su.
Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da nuna mana wannan lokaci. Domin mun yi farin cikin dawo waɗannan ɗalibai namu, kuma muna godiya ga Allah. yayin da Allah an ba da gudunmuwa musamman ga masarautar Tsafi, haka kuma shi ma shugaban makaranta ya ba da tashi gudunmuwa.
Hali yanzu dai an riga shi shugaban makarantar ya riga ya mika waɗannan ɗalibai ga iyayensu tun gabanin sallar Juma'a, kuma an riga an tafi da su. Sanci Abmalufashin Murai Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A Najeriya ana ci gaba da cece kuce bayan da hukumomin kasar suka yi afuwa ga wasu fursunoni sama da 150, ciki har da wasu tsaffin gwamnoni guda biyu da aka daure bayan da kotu ta same su da laifin karkata kudaden jihohinsu. Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin waɗanda aka saka har da tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare da kuma tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami. Wakiliyar Murya Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoto kan yadda al'ummar jihar Filato suke kallon wannan lamari.
Majalisar Koli ta Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta yi ahuwa wa tsohon gwamnan jihar Filato Sanata Joshua Dare da tsohon gwamnan jihar Taraba Jole Inyami, waɗanda kotu ta daure su bayan ta same su da laifin cin amanar mukamansu ta yin sama da fadi da wasu makudan kudade. Tsohon gwamnan na jihar Filato Sanata Joshua Dare kotu ta yanke masa hukunci na zama shekara 14 da wasu shekaru biyu ne a watan Yuni na shekara ta 2018 bayan ta same shi da laifin wawure fiye da naira biliyan 2 mallakar al'ummar jihar Filato. Alhaji Ahmadu Maye na daga cikin waɗanda ke farin cikin sako tsohon gwamnan.
Mutanen bakon suna murna ana buga ganga daga ƙauyen. Take Dare da aka yi ba maganar Santrazo ba, maganar jihar Filato walwala za ta fito, za a yi siyasa tsakani da Allah. Hannun shi na buɗe. Dare ba mai rawa bane.
Ga Husaini Shitu kuwa sakin na Dare bai mishi daɗi ba.
Gaskiya rayuwa ni ban ji daɗi ba gaskiya. Ina da yake cewa shi ya kamata to wanda ya laifi aka yanke mai hukunci. Ban ma shekara daya ce ke ne kuta shekaran nan. Ko shekara goma ce kuta shekara goma, in shekara 20 ne kuta.
Shiko dan Juma Mabas yace yanzu ne yan siyasa a jihar Filato za su yi walwala.
A matsayin mu na yan siyasa mu da ma mun zama marayu ne, so a yanzu fitowan shi alamura za su canja, harkan siyasa zai ci gaba.
Majalisar Koli ta kasa da ta kunshi masu mulki da tsofaffin shugabannin kasa, tsofaffin manyan alkalai na kasa da sauransu. Dokar kasa ta ba su damar yin ahuwa ga duk wani dan fursuna da suka amince ya horu. Barista Lawal Isaac lawaya ne mai zaman kansa yace
akwai komiti da akan kafa a jihohi da kuma matakin na tarayya na wannan prerogative government shi din. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso su ga cewa to eh wannan zaman da yayin nan mai zali an mazan shekara 10 sai shekara 5 sai ga cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru ya yana damun abin da ya aikata da dai sauransu. To in sun ga mutum ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damun abin da aikata sukan yi cewa mun ba da shawara wani a mishi afuwa.
Ana batun yaki da cin hanci da rashawa, wasu za su fassara shi a cewa ya kamata a ce ai sun ƙara shekarunsu, ko kuma waɗansu ma na ganin kamar ya kamata ma a ce sun zauna a gidan yarin ma na dindindin.
Laifin cin amanan ƙasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma, wato sata irin wannan ka saba yi da mu saba gani. Duk wanda ya ci amanan ƙasa zaka samu an ba shi amanan ko babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an gurfana shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'ar nan ya ishe shi da kai shi na har abada rayuwar shi. To za ka cewa ma koda ma ba daure sun ba a karbe agun suka sata a dan a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amana da saka wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba. To wannan wannan mutane guda biyu tsofaffin gwamnati guda biyu dukan su har an daure su ma ba sun yi shekaru ma a tsare. Ba zai shafi yaki da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan kasa ta mu ba. Dalili ko shine ya nuna cewa in kai za a binciko ka kuma za a kai ka gaban kuma kuma za a hukunta ka.
Gwamnonin biyu na daga cikin wasu fursunoni 159 da majalisar ta yi wa ahuwa a ranar Alhamis. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a Najeriya dai yayin da wasu suka fara nuna shakku kan manufofin yaki da cin hanci da rashawa na gwamnatin shugaba Buhari bayan sakin waɗannan gwamnoni fadar shugaban kasar ta ce matakin da aka dauka an yi shi ne bisa tanadin doka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya aika mana daga Abuja.
Bada wannan bayani ya zo kuma a daidai lokacin da ƴan ƙasa da dama suke zargin cewa lalle akwai matsala akan maganar yaki da cin hanci da rashawa idan dai irin wannan mutane da aka yi irin wannan zargi sun fado jerin mutanen da aka yi marangwame ko kuma sassauci ko yafe musu laifukan da aka zargin sun tafka. Na tattauna da Malam Garba Shehu babban jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da wannan matsayin da ya bayyana ga al'umma a yanzu.
Na farko dai zan ce maka ni ba zan bayyana maka suwaye-suwaye cikin sunayen mutum da yadda taro ya ci shawara shi ministan shari'a shi zai bayyana sunayen waye da waye a ciki. Amma ko da a ce akwai gwamnonin a ciki waɗanda tsofaffin gwamnoni a ciki waɗanda aka sallama ai abinda za a yi shine sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na Najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci ai masa yafiya ko ai masa afuwa ko a rage yawan zaman sa a kurkuku. Idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafe mashi bai cimma wannan wato mataki ba to kaga akwai matsala kenan. Amma in za a yi adalci sai a duba yanzu misali ɗaya sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa akan dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa a sallame shi tafi gida. Akwai dokar da ta ba da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan saboda haka doka ce ake aiki da ita ba wai da ka ake yi ba.
To Malam Garba na ga akwai ɗansu mutane uku zuwa huɗu waɗanda su ba amince da yi musu rangwamen ba galibi wanda suka shafi magana wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar daɗe wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi musu rangwame wani ƙarin haske shi ma za ka gabatar kan wannan.
To magana ya kusan yadda take haka kafaɗe ta a ciki akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira aka ɗaure shi shekara 120 motarsa shi da kacal cikin kurkuku aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya. Su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a wata shi da kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce aka ce ai ba kasa adalci ba. Su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa da su ba wai tsofaffi ba ne amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da ya matashi ne. To mutumin da aka ce ya yi sojan gona ya yi cuta a wannan shekaru ƙanana haka idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba wataƙila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan saboda haka aka buƙaci cewa a bar shi duk da nuna kyakkyawan hali ya horu tukunna a gidan jaru gyara halinsa sosai don kada a sake shi a saki mishi ji a cikin ciyawa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Har yanzu dai ana cigaba da gwamnatin fada da kuma kai manyan hare-hare a bangaren yan awali magajin garin Ikon da Titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda yan awali masu ɗauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota inda ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamar na biyar na hira da waɗansu ƴan wannan bangaren wanda suka ce sake yi sunan su domin matsalar tsaro.
Alhamdulillahi Malam Awal ka san wannan al'amarin da yake gudana a ƙasanmu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma. To yau nan dai akwai abin da ya faru a can Ikondo Titi. Su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya. Bayan sun dasa nan sai suka fuskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar ɗin zai wuce da tawagarsa. To yanzu sai ya tarwatsar da su to suka rasa rayukansu. To kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yaƙin nan dasa shi irin bumabuman nan a hanya. To yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amura
ga dukkan al'amu a an sun samu sabon salo kenan wajen hallaka al'umma to wace shawara zaka ba wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare mu zuwa cikin kasar gabaki
daya shawaran da zan ba ma gwamnati shine a tambaye al'umma don yanzu al'umma su ne idan gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan din malam Muhammadu don gwamnati shi kadai ba zai yi waɗannan ayyukan ba don al'umma sun san waye suke irin waɗannan to su rika tona asirin waɗannan kaga kuma gwamnati a nan ƙasan Kamaru mu ɗan Kamaru ne to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami yaje harhaji mutane ba don ina ɗauka duka yayayensa ne ba ka gane ba shi yasa kaga ba bude wuta ba ba da izini a bude wuta ba yana dauka dai yan gida ɗaya ne ba baki bane da suka kama na hari daga wani ƙasa to shine da namu bakin da na gwamnati muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka ganshi dai a fallasa shi mun san dai yawanci ana fallasa su to masu waɗanda suke nan wajen ba su a maganto amma a nemi dai a fallasa shi ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa idan an dage kansa dai to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su riƙa yin waɗannan abubuwan ba
shi ma wannan malami ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce
to kamar ni mazaunin wannan guri abinda idanuna yake gani cikin shekaru 5 zuwa 6 to gaskiya gwamnati bai samu nasara yanda ake so ba
me yasa kace gwamnati bai samu nasara
ba domin har yanzu su waɗannan ƴan aware ba su aje makamai ba suna ci gaba da garkuwa da ƴan adam da kisan gilla har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna
to ya kace ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka aje su domin su kare al'umma
to kamar yanda idanunmu yake gani to wani lokaci muna ganin su da rashin kwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yanda ya kamata don kamar waɗansu wurare ana ganin su ƴan ta'adda a gefe guda kuma a can wani ɓangare kuma ana ganin sojoji to aikin din mu ba ma gane yanda yake tafiya
ya harkokin kasuwanci da kuma makaranta ko kuma karatu da sauransu yana gudana
to a wannan yankin da na fito gabaki ɗaya dukkan makarantun gwamnati yan aware sun hana illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan an ba su cin hanci sun ba da izini cewa buɗe makaranta amma ba za a da sharuɗoɗin su kuma ba za a sa kayan makaranta ba kuma dai kaman linya national
taken kasa
yawa to wannan kuma babu shi babu duk wani wasane
fatan ka ga wannan gwamnati kuma
to fata na dai su ƙara kwazo kuma dai manyan su na canja wanda su dada sa ido su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi
haka zalika Ahmad Falaji a garin can shi kai yace a gaskiya akwai matsala domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwamza kazamin fada domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu ga yadda hira ta mu ta kaya
yan gudun hijira sun yi mana yawa a ƙasa abin da yasa abinci ya yi tsada su kuma suke tsada ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa daga nan kuma ba wannan kawai ba komai da komai sun sa yayi ƙarfi kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani akwai munafinci a ciki akwai mutane a ciki akwai mutane a waje shi yasa duk zancen nan yake tafiya tuntuni banda haka da gwamnati ya shawo kokkan abu
to tun da shi ana ci gaba da cewa kuɗi yanzu kai wasu shawara da ka ba wa gwamnatin ƙasar Kamaru da kuma al'umman ƙasar baki ɗaya wajen ganin cewa an dinke wannan balaka
to banda dai mai ƙasa yayi kokari yayi magana da jan ido, inda yayi magana da jan ido wanda kila maganan zai yi sanyi.
Shugaban kasar Kamaru ya kama waɗanda suka fata daga baya kamar su Ayub Sese, ba ka cewa idan ya sako su wannan abin zai za a iya samu sauki ba?
Ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba, domin suna da dabaru dewa daga makamai yake shigowa, kuɗi yake shigowa, duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu bari mu dan shakata da wannan. Da zaman lafiya daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Musuwa wannan kafa ta kashe duk sun fara yaba wa aiki da tarihi da wannan kuma kana kafa na kasar Fitako Samuel Ito yake yi da jira da muka yi da wani matashin koci na kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Musa ga yadda ya ta mutu kaya. Ina tare da wani matashi ko musulun hakokin kwallon kafan kasar Kamaru da ma na duniya baki da Coach Musa, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya kike ganin wannan buga kwallon kafa da ake yi a kasar Kamaru musamman na wannan kaka na wannan shekara tun da aka zabi sabon shugaban hukumar kwallon kafa na Afirka ya yake gudana?
Abubuwan na tafiya dai yanda ya kamata. Shi shugaban hukumar kwallon na Kamaru ya ce ya yi musu dai albashi saboda komai tafi daidai. Komai tafi daidai, mata ma ya sa musu albashi. To yanzu ba kuɗi da yana kokarin da yin asan da za a iya tattaro
haka da rika ta bangaren bazarka kaar Champions League na Turai alama ya tofa wani abu sannan kuma ya sake tofawa kan wasan kofin league na nahiyar ta Turai ga abin da ya ce. Ya fi ganin kuma gasar da ake bugawa a nahiyar Turai na Champions League ne ke gudana a cikin wannan manyan kulakulak wani abu ne ba ka mamaki?
Abin da ya bani mamaki kamar Villarreal da take ta yi abin nan kunnun doki da bayan a bayan abin mamaki ne kan gamu da ta cewa Villarreal za ta kai wannan matsayin ba. Saboda haka nan muna ganin Real Madrid ita ce kamar za ta dauke wannan kofi domin gaskiya suna abin mamaki su ma. Mun zata Barcelona ne za su buga abin nan semi-final da Lyon na Faransa abin da muka gani kenan. To amma wasan kwallon yanzu ya zama ba wai shi a gidanka za ka yi duka ba, ana zuwa har gidanka za a ce maka kashi.
ake gani Liverpool kuma ya jike da sakarun yan wasa da sauransu Allah kace a can bangaren kana ganin kaman Real Madrid shi za ta yi fafata ta
Liverpool ita ma wato team ne da a zuwa gani kai kan shi she wanda ya ci wannan kofi kawai don ba za mu yi wani magana domin ballon ya zama ba abin bane kai gu bane
wato a buga a gani a kasa ko
kawai shine shi za mu gani insha Allah
kuma Allah Musa
Muhammad Awal Garba muna Amurka daga kasar Kamaru.
Albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan guzurin.
To ni ne Ismail Zakaria da ake mai malakabi honorable performer assemblyman na babunan batu. Game da amfani dai da ake samu na azumi, wallahi muna samun kusanta ga Ubangiji, kuma muna samun haduwa da yanwa, muna sada zumunci, muna yawan ta kuma alheri. Alherin ba ba mu yi bane, amma na azumi ka san daban ne. Kuma ciki ko Allah yau muna zumnin ga mu da yanwa kamar su in ka juya ga Muhammad ga wannan Msani da fito Libya duka yanwaye ne saboda azumi yau ga mu duka mun hadu muna zumne duka ba don azumi ba Allah da ba mu gansu ba sai sa ba mu ya kirgawa ma amfanin da muke samu game da azumi Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Mansur director. To gaskiya mun samu kanmu cikin watan azumi, wata mai albarka, kuma akwai bukatar mu sake wasu kananan kurakuran da muke yi na yau da kullun saboda yanayi na azumi. An ce duk abin da kai ana ninka ma shine ninkin ba ninki, saboda haka akwai bukatar mu rinka ƙara yin ayyukan mu na alheri yayyawa a cikin watan azumi. Ni zatin kaina azumin ya sa wasu ababa da na san ina yi da baya da kyau na daina saboda watan azumi ya riske ni, shi sa amfanin azumi dai da muka cike don kuma Allah ya sa idan an ƙara azumin mu shiga ba da kiyaye al'amuran da muka iya muka kiyaye a cikin azumi. Kuma saboda azumin watan Ramadan ina jin mun ƙara yawan tilawan Qur'ani da zikirayya da muka saba yi, kuma muna rintsa idanu daga barin kallon abin da bai kamata ba. Saboda haka kuma muna roƙon Allah ya sa mu ci gaba da yin haka.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jinjinawa mutanen ƙasar kan irin jarumtar da suke nunawa tun bayan da Russia ta mamaye ƙasar su a watan Fabrairu, musamman yadda suka kuduri aniyar fitowa su yi fada don kare kasar. Zelensky ya yi wannan jinjinawa ce a ranar da Russia ta fuskanci babban kalubale bayan da jirgin yakinta na ruwa ya nutse a tekun Bahar al-Aswad, bayan da mayakan Ukraine din suka lalata shi. Yayin jawabin da ya saba yi a kowane dare, Zelensky ya fada wa al'ummar kasar a ranar Alhamis cewa ya kamata su yi alfahari da namijin kokarin da suka yi, duba da cewa sun kwashe kwana 50 karkashin mamayar Russia. Alhali kuma Moscow cewa suka yi cikin kwana 5 za su gama da su. A kwanakin baya shugabannin duniya sun taba ba Zelensky shawara ya fice daga kasar, yayin da ake tunani Russia za ta yi galaba akan Ukraine din. Amma sai gashi muna nuna musu yadda ƴan kasar ta Ukraine suke da muradin ganin sun yi rayuwa cikin yanayi na walwala, a cewar shugaban na Ukraine. A jiya Alhamis ne jirgin yakin na Russia ya nutse a teku, yayin da ake kokarin janye shi daga fagen daga bayan da sojojin Ukraine suka yi masa illa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu wato Jonathan, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.